أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. والصلاة والسلام على أتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أجل الله سبحانه وتعالى قدر تابنا حدوة والنساهية تلاربة يومنا شاشد قوتنا رمضان هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في كراتا ببودايا دقريه قد أربعين نبيه wanda dace wa 28 din watan hudu miladiya ta 2021. Insha Allah ta'ala za mu dasa daga inda muka tsaya jiya a cikin karatun tafsirin Al-Qur'ani mai girma. Muna cikin suratul takasur, sura da take bayani akan jan hankalin dukkan wani mutum mai imani na miji ko mace, kar da ya zamanto hadama da zalama ta abin da ya shahi tara dukiya a nan gidan duniya, ya shagaltar da kai, ya mantar da kai bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wanda wannan dama iya daga cikin manhohin karanta Al-Qur'ani mai girma, bimana dukkan abin da zaka karanta ya zamanto maka a matsayin izina, ya zamanto kana samun mizajin kowane lokaci, bimana kana sake caji imaninka. Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake faɗa a farkon wannan sura bayan bismillahirrahmanirrahim alhaakumut takasur.
Bismillahirrahmanirrahim alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamun 'ilmal yaqin لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم.
ومنجي سبحانه وتعالى كتشوى ألهاكم التكاثر يا شغل تدكو التكاثر يوان تار دوكيا بمعنى أغري ديون أري نتار دونيا. Alhaakum ya shagaltar da ku game da abin da ya shahi bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala. A jiya, a cikin karatun jiya, an karanta hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da yake cewa law anna li ibni adama wadiyan min zahabin ahabba an yakuna lahu wadiyan walan yamla afahu illa turab. Manzon sallallahu alaihi wasallam yake cewa dan adam inda zai zamanto iya da kamar ka ce baga ko ka ce kwari na zinariya, to idan yana da guda daya zai so a ce ina ma a ce biyu ne, ya so ina ma a ce uku ne, ya so ina ma a ce hudu ne. Mazalla ce karshe dai ba abin da zai iya dakatar da dan adam din ba in ya ji shi a cikin kabari ba, imana a lokacin da aka ji aka binne shi wannan abin kadai ne zai iya sanya mushi kaimi, imana ya sanya mushi wani lissahi na daban kenan, lissahi dukiya wata daga cikin rayuwar shi. To wannan bayani ya gabata akan ta'ajiya. Aya ta biyu Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa hatta zurtumul maqabir, kuna cikin haka ya shagaltar da ku hadama na tara duniya har sai da kuka ziyarci kabarurruka, ai bi ma'ana hatta ataqul maut, har sai da mutuwa ta zo muku, fasirtum fil maqabir zuwaran, sai kuka waye gari a cikin kabarurrukan ku kuka zamanto abin kaiwa ziyara, a ce an ziyarci kabarin wacce a mata adda, an ziyarci kabarin wani a mai adda. To lalle da adam yi hankali, dukkan mutanen da kake ga sun mutu babu wanda da radin kan shi ne ya dauki takalmar shi yace ya tafi, a duk wanda ka gani kai shi a kai, sannan a cikin kai wannan kuwa baka san ba a ira wani irin yanayi ne wannan kaiwan zai same ka, kawai haka kana zauni ko kana zauna ka sai ka ji mutuwa ta zo maka, sai ka ji ka a cikin kabari, naka mutun yi hankali da rayuwa. Ubangiji subhanahu wataala yake cewa kenan hatta zurtumul maqabir, ai kun zamanto abin ziyarta a cikin kabarruka ko kuma har sai da kuka ziyarci kabarrukan ku da kanku, imana ta hanyar an kai ku an binne ku amma kuma babu zancen dawowa. Malike cewa anan alkawali ne Ubangiji subhanahu wataala, hadha wa'idun ai ashtagaltum bi mufakharati dunya hatta tazurul qubur, kun shagaltu da alfahari da kalkali na rayuwar duniya, kuna cikin haka har sai da aka kai matakin da cewa kun je kabarrukan ku an sanya ku a cikin kabarrukan ku. Idan ka ce almaqabir jam'i ne na alqabr, ko kuma ka ce afwan almaqabir jam'i ne na maqbara, ko kuma ka ce maqbura, sannan kuma alquburu shi zai zama to jam'i na alqabr, to kabari kuma shine makwancin dan adam, imana inda dan adam zai kai a sa shi, kamar da Bahaushe yake cewa komin nisan jiwa kasa zai dawo bakin tuka bakin tuk, dan adam kenan zai kai zuwa ga kabarin shi, sannan kuma ya samu irin ayyukan da ya aikata. Wani mai hikima yake cewa ara ahlan qusuri idha umitu banu fawqa almaqabir bisufuri abau illa mubahatan wa fakhran ala alfuqara'i hatta fil quburi, yake cewa ina ga ma'abuta al-qusur duk yanda ka gina gida hawa kaza iya gida kala kaza da sauransu, gida ne kyakkyawa, gida ne abun kayatarwa, duk wanda zai kalli gidan gidan zai burge shi, to idan ka mutu fa wannan gidan naka bare shi zaka yi huddo kaza ai daga cikin shi zaka kai ka zuwa ga kabarinka. Idza umitu, malike cewa idan suka mutu su ma'abuta wadata bana fawqal maqabir bisukhuri, zaka ga a saman kabarurrukan ma an ji ana gine-gine, bana an gina kabarin zaka ga an mishi gini saboda a nuna cewa wannan kabarin alhaji wane ne, ko kuma a nuna cewa kabarin hajiya wacce ce, alhali sun bance cewa abin da ya shahi rayuwar da zai yi a barzakhu ta sha bamban da rayuwar da a nan gidan duniya, imana waccan rayuwar da zai yi a tabarzaku wani gini da za a sama kabare shi ba abin da zai yi amfana mishi, magana ce ta kawai aikin da ya aikata ya tahi lahira da shi kawai, amma kasancewar a zo a yi wani gine-gine a saman kabari duka wannan wahala da ake baka kuma ya sa a addinin musulunci. Eh, za ka ga mutum yana rayuwa galban, imana yana cikin wani hali wanda ba ya da kyau, ɗan uwan shi suna kallon shi, kowa yana kallon shi, amma daga yau aka ce maka wannan nan ko wacce ta mutu, to a lokacin kuma za ka ga kara, za ka ga cewa namu ne, za ka ga cewa kaza, a je saman kabarin a gina mishi siminti a gina wane ne, to haka za ka samu waɗanda suke da wadata suna yi abau illa mubahatan wa fakhran, wai su sun ƙi ne dole sai an samu alfahari da nuna fifiku alal fuqara'i akan talakawa hatta fil qubur hatta a bangaren da ya shahi kabari a ce ai wannan kabarin wani ne da aka kabarin gashi na ba a mai komai ba ba gewon shi da burgen siminti ba amma shi gini ba amma kabarin alaji wani an gina shi an sa mai wani da an yi kaza to wannan gine-ginen da za a yi duka ba su da wani amfani ko ba su da wani fa'ida abin da yake da fa'ida shine kawai ke aikin kirki dan ayi wani gine-gine akan kabarin ki aji wani ne wannan ba abin da zai iya amfanawa sana wani yake cewa ne ko yake cewa li kulli unasin maqbarun bi fana'ihim yace fahum yanqusuna wal qubur tazidu yace dukkan mutane da kake gani suna da makwancin su kina inda za a kai can ne za a kai a kwantar da su bi ma'ana sir daga sun mutu rayuwa ta daga ta kare yace fahum yanqusuna mutane kullum raguwa suke ana ragewa a daidai lokacin da wal qubur tazidu su kuma kabarruka aika ruwa suke kaga waɗanda aka halitta daga lokacin annabi adam alayhi salatu wassalam har zuwa yau wanda suke ba sa rai duka suna ina duka suna cikin kabarruka kaga kabarrukan kullum karuwa suke amma mutane kuma kullum me suke jayu wani ake daga cikin su ana kaiwa cikin kabar ana nasawa karshe har awayi gari duniya an kakkabe ta akai inda Allah subhanahu wataala zai yi umarni akan ayi busa a cikin kaho sai kuma kowa ya koma zuwa ga Allah subhanahu wataala a mas'ala ta gaba akan abin da ya shahi kabari maliki cewa lam ya'ti fi tanzil dhikru al maqabir illa fi hadhihi sura a cikin alqur'ani gaba daya kab ba inda akai magana kabari in ba nan ba bimana lafazin kabari yazo in ba a cikin wannan sura ba suratul takathur hatta zurtumul maqabir tubabu inda yazo yace wa ziyaratuha aw ziyaratuha min a'zami dawa'i lil qalbil qasi sanan ziyartar kabari iya daga cikin mafi muhimmancin magani lil qalbil qasi game da zuciya wartake da kekashashshiyar zuciya dukkan mutumin da yake da zuciya mai tauri zuciyar da ba ta jin wa'azi to lalle tabbas ziyarar kabari yana daga cikin abin da zai sa dan adam ya ji zuciyar shi ta karaya me yasa li'annaha tuzakkiru al-maut wal-akhirah saboda ita wannan ziyartar kabarin da yana tuna wa mutum al-maut yana tuna maka mutuwa sannan kuma yana tuna maka ranar lahira daga kaje cikin makwante kaga gasu nan mutane ne wanda sun ma fi ka duk abin da kake takaba da shi a yanzu a cikin rayuwarka amma ga sunan gaba ɗaya a zubde a cikin waɗannan ramuna lalle tabbas wannan zai sa zuciyar dan adam ta iya falkawa daga cikin dimuwan da ta shiga na rashin bauta wa Allah subhanahu wataala malaci wadhalika yahmilu ala qisaril amal wannan yana kai mutum zuwa ga rage guri da takaita guri a cikin rayuwa ba abin da yake halakar da dan adam a cikin rayuwa sama da yawan gurace-gurace yawan gurace-gurace na rayuwa wanda shine zai kai dan adam ya kai shi ya baro shi kana ta guri saboda gurin nan zai saka kowane lokaci aiki da zaka rika yi da sunan addini to zaka rika karanta aiki ne dan kadan zaka rika yi kokarinka da bajintarka da hamzarinka da kaikawanka da karsashinka da kazar-kazar inka a cikin rayuwa duka zaka ga yana takaituwa ne akan ya za a yi ka samu duniya amma in magana ce ta neman lahira to kai baka da wani kaso a ciki sannan kuma wannan ziyartar kabarruka yana sa dan adam ya zamanto ya samu zuhudu shi da gudun duniya kauracewa duniya ka kakkabe ka hada kayanka gaba daya ya zamanto duniyar nan ba ita bace ka zo ka runguma sannan kuma watarkin ragbati fiha da rishin kwadayin duniya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha mazalla yace na hane ku akan ziyartar kabarruka amma daga yanzu na ba ku dama ku rika ziyartar kabari fa innaha tusahhidu fi dunya ziyartar kabari yana sa mutum ya guji abin da yake cikin duniya sannan kuma watuzakkiru al-akhirah sannan kuma wannan ziyartar kabarin yana tunawa mutum ranar lahira zaka je ka gani gashi nan wacce tare aka rayu da ita ga irin halinta ga irin ɗabi'anta ga irin wadatarta ga irin mulkinta ga irin wanenanta amma yanzu ga ta nan a cikin ƙasa a turbuɗe kai ka ce ba ita bace ba kenan wannan sai ya zamanto maka izina wannan sai ya zamanto miki izina ya zamanto miki abun wa'azi abun gargaduwa da haka dai Manzon sallallahu alaihi wasallam ya ce fa innaha tuzakkiru al-mauta ku riga ziyartar kabari saboda yana tuna muku mutuwa a wata riwaya ta Imam Tirmidhi Manzon sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa innaha tuzakkiru al-akhirah ziyartar kabari yana daga cikin abin da yake tunawa mutan ranar lahira. Wani hadisi daban na Abu Hurairah, Allah ya kare yarda a gare shi, yake cewa Manzala sallallahu alaihi wasallama la'ana zawwaratil qubur, Manzala ya la'anci mata masu kai kawo da yawan ziyartar kabarurruka. To daga farko al'amari Manzala ya hana mata, amma daga baya an ba su dama jehi-jehi za su iya ziyartar kabari, saboda ziyartar kabarin nan yana ɗaya daga cikin abin da yake ƙara wa mutum imani. Sannan abu Malam Qurtubi yake cewa qala al-ulama, malamai suke cewa yanbaghi liman arada ilaja qalbihi wa inqiyadahu bi salasil al-qahr ila ta'ati rabbih an yukthira min dhikri hadhihi al-lazzat. Malike cewa dukkan mutumin da ya cancanta ga duk mutumin da yake fama kana so ka magance dattin da yake cikin zuciyarka, bi mana daudan da yake cikin zuciyarka na son duniya da fandare wa Allah subhanahu wa ta'ala da rishin bin dokokin Allah, idan kina so ki magance wannan matsala, to abinda za ka yi shi ne ka ja zuciyarka ka daure ta da sarƙoƙi, ka tilasta ta akan aikata aiki wanda yake na da'a ne ga Allah subhanahu wa ta'ala. Sallah ne, azumi ne, qiyamul layl ne, karatun qur'ani ne, sadaka ce, azumin nafila ne, sallan nafila ce, wane ne, dukkan wani aikin da ka san aiki ne na alheri, to ka rika tilasta zuciyarka ko da ba ta so, ka rika tilasta ta akan ta aikata wannan aikin. To matakar ba haka ba kai ka ce a bari ka bari, duk abin da zuciyarka za ta raya maka to sai zamanto za a same ka a wannan wuri, to wallahi ka tabbatar da cewa tabbas ka taɓe ka yi asara, kuma rayuwarka nadama ce a gobe kiyama, saboda ita zuciya ba ta umurtar ɗan adam mafi yawa sai da aiki wanda yake na banza. Ubangiji subhanahu wataala yake cewa wa ubarri'u nafsi,
wa ma ubarri'u nafsi inna an-nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim.
Ubangiji subhanahu wataala yake cewa wa ma ubarri'u nafsi inna an-nafsa la'ammaratun bis-su'i, zuciyar dan adam ta kasance mai umurtar shi ce akan aikata aikin banza mafi yawa. A lokacin da kika ce zaki da'a da biyayya ga zuciyarki, to ki tabbatar da cewa lalle tabbas kin tabe kuma kin halaka, kin zaki asarar rayuwarki ta duniya, sannan kuma gobe kiyama za ta kasance daga cikin waɗanda za su rika kaito da nadama akan abin da suka gabatar na ba daidai ba a cikin rayuwarsu. A daidai lokacin da wannan nadama ba ta da amfani, ka ja zuciyarka zuwa ga da'a ga Allah subhanahu wataala, bi ma'ana an yukthira min dhikri hadhimil lazzat, mutum ya rika yawaita tuna hadhimil lazzat, ma'ana wadda take yanke jin daɗi. Me yake yanke jin daɗi? Ita ce mutuwa. Kuna cikin rayuwa a cikin yanayi mai kyau, yanzu misali ka ɗauki musallan gidajen da zaka ga suna hali na maraici, mai gidan iyanan ana ta harkoki, ana ta morewa rayuwa, ana ta kaza, kawai kai tsaye mutuwa sai ta zo ta ja wannan mai gidan ta yi gaba da shi, wannan walwala da jin daɗi na wannan gidan, sai ka ga cewa daga wannan lokacin ya tsinki. To wannan abin da yake yanke jin daɗi ita ce mutuwa. Wajibi ne ga mutum mai imani ka rika yawaita mutuwa a cikin rayuwarka, ka rika yawaita tuna mutuwa a cikin rayuwarka. Sahi da marece dare da rana yana yiwa kan marece na mutu, da haka bari in yi kokari a yanzu da nake ciki in aikata ayyuka managarta, saboda koda mutuwar ta zo ta zamanto ta same ni ina shirye, ka marece ta iske ka, ka rika sarance la'alla in ka kwanta barcin nan da za a tashi sahur, wataƙila ba da kai za a tashi ba, wannan sai ya taimaka maka akan gyara ayyukanka. Mutum ya rika yawaita na mutuwa, yawan tuna mutuwa yana taimakawa mutum akan aikata aiki na gari. Manzala sallallahu alaihi wasallama yake tambayan sahabbai cewa atadaruna man akyasun nas, shin kun san waye mafi hankali a cikin mutane mai kaifin tunani? Sai manzala sallallahu alaihi wasallam yake ba su amsa da cewa shine mutumin da ya zamanto aktharuhum lil maut dhikra, mutumin da ya fi su yawan tuna mutuwa, yana yawan tuna mutuwa, sannan kuma wa aktharuhum lima ba'da husti'dadan, sannan kuma yahi su samun kimtsi da ɗaukan guziri saboda abin da zai zo bayan mutuwar. Ai ba mutuwar ba ta tashi hankali, a abin da zai biyo bayan mutuwar nan ne gizo ke saga, imana mutun ya mutu an da a ce aka mutu shikenan ne, ai ga mutuwa ta zamanto hutu ga kowace rai. To dan dai matsalar tana ta samuwa ne akan cewa duk lokacin da muka mutu za a tayar da mu, kaga tayar da mu kuma za a tambaye mu me yasa kika ce kaza me yasa kika tafi waje kaza me yasa kika sai kaza me yasa kika kashe kaza me yasa kika ga sunan dai tamboyi da wasalin yawa inda a ce dan adam daga ya mutu shikenan an kare da mutuwa ta zama to hutu ga kowace rai to amma matsalar tana zauwa ne in ka mutu za a tayar da kai in an tayar da kai kuma za a maka sakamako za a maka hisabi za a tattambaye ka ayyukan da ka gabatar ya abin ya kasance mutuwan nan kuma ita ce mufarriqil jama'at ita ce mai raba jama'a ana tare da shi ana tare da ita ana rayuwa ana kaza kawai mutuwa sai ta zo he ta yanke wannan mutumin ta yi gaba da shi sai zama to shikenan ta raba shi da wannan sannan kuma mutuwa ita ce take sanya wasu mutane su zamanto daga cikin marayu ko maza ko mata kaga cewa sun shiga cikin hali wanda yake na maraici shawarwarin da malam yake badawa anan daga cikin abin da ya kamata mu kula da shi idan muna son zukatan mu su rayu su zama to zukata ne rayayyu wanda suke tuna Allah suke tuna mutuwa suke tuna abin da zai biyo bayan mutuwa ya zama to muna kokarin halartar misali mutuwan mutane misali mutum bai da lahiya a lokacin da yake wannan magagin hutar ranna to waɗannan lokuta ne wanda ya kamata dan adam a ce yana kallon sa a cikin rayuwar shi idan kana kallon irin waɗannan lokuta zai taimaka maka ƙwarai da gaske gashi nan dai wannan wane shine gashi nan amma ga mutuwan nan ta zo mishi amma la yastati'u an yuharrika sakinan bai iya yin komai bai iya magana bai iya daga hannun shi bai iya daga kaza bai iya kaza bai iya kaza ba abin da zai iya yi ga mutuwan nan tana faman dokan shi la haula lahu wala quwwata bai da ƙarfi bai da dabara kawai yanda Allah ya tsara nan haka mutuwa ta zo haka tahiya zai kawo to tuna ko kuma kallon lokacin da mutun ya zo mutuwa wannan yana daga cikin abin da yake taimakawa dan adam ya zamanto ya rage kwadayi da hadama da zalama akan abin da ya shahi rayuwa ta duniya a iya daga cikin halin magabata su dama duniya da suka suna zaune a cikin ta ne saboda kaman wucin gadi ne bimana basu bata ba muhimmancin da ya wuce iyaka suna rayuwa a cikin duniya ne saboda su aikin alheri suna rayuwa a cikin duniya ne saboda su yi aikin da Allah zai yarda da su Aliyu ibn Abi Talib Allah kare yarda a gare shi yake cewa inna akhwafa ma akhafu alaykum muslatan yace wallahi abinda nake ji ya muku tsoro yace abubuwa ne guda biyu yace abu na farko ittiba'ul hawa shine bin son zuciya duk abinda zai mutum dan adam zai aikata na ba daidai ba to wallahi ka tabbatar da cewa zuciyar shi ya biye wa son zuciyar shi sai aikata wannan aikin sannan ya ce wa ƙulul amal ina jiye muku tsoron dogon guri waɗannan ababen guda biyu da Aliyu ibn Abi Talib ya ambata me yasa ya ambace su ya ce fa abattiba'ul hawa kaga bin son zuciya ya ce fa yasuddu 'anil haqq yana katangance mutum game da abin da ya shahi gaskiya kwata-kwata sai ya zamanto duk bayanin da za a yi na gaskiya kai ba za ka gane ba me yasa saboda dama son zuciyarka ce kake bi yanzu kamar misali da ake badawa na wasu mutane guda biyu suna ana cikin azumin watan Ramadan wasu suna da 29 wasu suna da 28 rana ta zo hadawa da ta hada sai aka ga watan gashi nan karara ɗaya iya da 29 ɗaya iya da 28 an san kuma watan musulunci baya kwana nawa baya kwana 28 kuma ga watan nan sai aka ce mushi wani duro ga watan nan ya tsaya aka ce kalli wata sai ya haka ana cewa ga watan nan a yamma shi kuma yana kallon gusau kenan kaga wannan an ki ba a kallo ne mana koda watan ya tsaya mu kai mun yi azumin mu gobe to idan mutum son zuciya ya zama to shine abin da yake bi to bayan da za a yi gane gaskiya shi yasa Allah ya ce afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu
afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilm وختم على سمعه وبصره وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون
وانجل سبحانه وتعالى كي تأفر أيتك بان لابار من اتخذ إلهه هواه وطمان دي اتوكي سن زوتي يرش يزمان تومش الله بمعنى سن زوتي يرتا شيني الله انتا kawai zuciyarta daga ta ce mata ikaza kawai ta aikata ba tare da ta ɗauko wannan abin da zuciyarta ta faɗi ba ta ɗora saman sikelin ne Allah da manzon shi suka hukunta akan wannan abin da zuciyarka ta umurce ka in ya tabbata aikata ka aikata in bai tabbata ba kuma ka bar shi amma duk mutumin da zai zama to in dai zuciyarki ta ce miki ikaza kawai zaki to wallahi tabbas kullum a cikin rayuwarki kina cikin nadama kuma nadaman da ba za ki fita daga cikin ta ba da haka ai hankali da bin da mutun ya rika biyewa abin da zuciyar shi ta raya mishi ba daidai ba sai ya ce wa amma qulul amal amma kaga abin da ya shahi dogon buri shi ko matsalar shi yusil akhira yana mantar da kai lahira gaba daya lahira zaka bace da ita sai zamanto kowane lokaci tunaninki da kai kawanki da hamzarinki da dukkan wasu abin da zaki kai kina kawowa a kansu yana takaituwa ne akan ya za a ki samu duniya da haka zaka rika jin labari kala kala a ce maka dan adam ya kashe wani saboda ya samu kudi wani ya ma wani sihiri saboda ya sihirce hankalin shi wani yayi kaza saboda kaza wani yayi kaza saboda kaza me yasa bin abin da zuciya ta take raya ma mutun ya bi son zuciyar shi sannan kuma ga irin dogon guri da yake da a cikin rayuwa wanda wannan dogon guri sai ya mantar da shi lahira sai Aliyu yake cewa ala wa innal akhirata qad intahalat muqbila yace ala ku saurara innal akhirata kun ga lahira da kuke gani qad intahalat ta fa hada kayanta gaba daya muqbila tana nan tana zawwa ka duba ita lahira tana zawwa mana ta fuskanto ka tana zawwa kai kuma kana mi kai kuma kana tahiya yake cewa wa innad dunya ita kuma duniya qad irtahalat mudbira ita kuma duniya ta bada baya kenan duniya ta bada baya lahira kuma ta gabato kai kuma kana tsakanin wannan duniyar da wannan lahira sannan kuma kullum rayuwarka kana ƙara nisa ne da duniya kana ƙara kusantar lahira shine yake cewa ku saurara lalle tabbas duniya tana ƙara yin baya ita kuma lahira tana ƙara gabatowa sai ce wa likulli wahidin minhuma balun ku sani cewa kowane ɗaya daga cikin biyun nan bi ma'ana kowace ɗaya daga cikin biyun nan lahirar da duniya tana da irin nata ɗiyan sai ce fa kunu min abna'il akhira ku yi ƙoƙari ku zama 'yan lahira ku yi ƙoƙari ku zamanto masu neman lahira ya ce wala takunu min abna'id dunya kar ku zamanto 'yan duniya ya zamanto ku burinku kai kawanku hamzarinku aikinku da kuke aikatawa menene ku da kuke yi duka ku ya za a yi ne ku tara duniya sai kun tara ta taru tsaf sai Allah ya amshirau ko kuma ya zamanto ana faman tarawa mutum nawa za ka ga ya tara dukiya wataƙila ma ta haramtacciya hanya ana cikin haka kawai sai a ce ya faɗi ya mutu shikenan ƙari da aka fakunu min abna'id dunya min abna'il akhira mu zamanto ɗan lahira masu neman lahira kar mu zamanto masu neman duniya sai ce fa innal yawma amalun wala hisab wa ghadan hisabun wala amal mu sani cewa yau bi ma'ana yau ɗin mu da muke rayuwa yau ɗin nan da kike rayuwa a cikin ta amalun abinda ake bukata a gare ki shine ki aikata aiki mana gari ki aikata ayyukan da za su kusantar da ki ga Allah sai ke cewa wala hisab anan babu hisabi anan gidan duniya rishin hisabin da ake a gidan duniya ne ba har wasu daga cikin ɗiyan adam suke ga cewa kai lahiran ma kamar wani labari ne kawai ake badawa to amma kuma wa qadal hisabun wala amal amma gobe kiyama gobe shiganki kabari gobe tare da ke a hilin kiyama hisabi ne za a yi wala amal babu hira aiki a wannan wurin bikiya ce da Allah ku tsaya ban yi sallar kaza ba bari in yi ta anan ko a kabari ko a ciki ko a lahira a babu wannan in kika fasa kika ta an kare kenan shi yasa ubangiji subhanahu wataala yake bayyana mana takaicin waɗanda ba su aikata aikin alheri ba ana bayyana mana haka saboda kar mu tsinci kanmu daga cikin irin waɗannan mutanen bi ma'ana mutumin da zai zo duniya ya yi tashara kwallon shi ya kare rayuwar ta kare gaba daya ya zamanto ya koma ga Allah subhanahu wataala kuma bai aikata aikin alherin ba da zai zamanto mashi samun tsira a gaban Allah subhanahu wataala shine sai sun je kiyama sai su rika cewa ya laitana nuraddu wala nukadhdhibu biayati rabbina wa nakuna minal mu'minin Allah yace bal bada lahum ma kanu yufuna min qabl
بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون
ubangiji subhanahu wataala yake cewa bal badalahum bal baridai badalahum ya bayyana a gare su ma kanu yukhfuna min qabl abinda yake boye musu ada ana ce musu kabari ana ce musu azaba kabari ana ce musu lahira ana ce musu wuta ana ce musu wani ne yanzu ana gidan duniya da yake ba ganin abin suke ba sai suka kareta to yanzu kuma suna cikin halin nadama Allah ya ce me yasa bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl Allah ya ce walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadibun Allah ya ce walau ruddu wai nadaman da suke a nan gidan duniya nadaman cewa a maida su su saki aiki su yi aikin alheri Allah yake cewa ƙarya suke ko an maido su gidan duniya ba za su aikata aiki alheri ba yo a yau a cikin rayuwa wace irin aya ce miki gani ba mutun nawa wanda yake aikata sako wanda kuke aikata sabon tare da shi zai kwanta ya mutu wata kila a cikin aikata sabon ma amma kuma daga an koma gehe kwana biyu aka yi dan shuru kadan kuma shikenan halas an mance wannan shi ga dama ya mutu kuskure ne ai bai kaza ba da ai kaza da ai kaza ba sai a cigaba kuma da sabon Allah subhanahu wataala shi da Allah yake cewa in yara kullu ayatin la yu'minu biha
inda za su ga yara kullu ayatin la yu'minu biha وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا
ubangiji subhanahu wataala yake cewa inda za su ga kowace irin aya da take nuni akan aji tsoron Allah a tsaya a bauta wa Allah subhanahu wataala Allah yake cewa la yu'minu biha ba za su yi imani da ita ba in sun ga hanyar shari'a su ce ai ba za su yi imani ba idan suka hanya bata kuma sai kaga batan kaman shine abin da ake goyon bayan shi yanzu misali ka dauki a cikin rayuwar da ake duk abin da aka ce muku wannan kayan Allah ne Allah yana so a yi to za ka ga dan adam kuma so da yawa kontrikin wannan abin ne misali yanzu Allah ya ce ka a shagiya sai ka dan adam kawai giya ne yake so Allah ya ce a ka ai zina ga hanya aure ga kaza sai dan adam ya ga shi wacce hanya bata mishi ba kawai hanyar da Allah bai so ita za ka ma ga irin abubuwa misali cinikayya na mu'amalayya da cinikayyan kasuwanci Allah ya halatta da adam ya ce ba zai yi shi ba zai yi na abin da ya shahiri ba ga irin abubuwa kamar duniya a gehe hukuncin Allah a gehe kamar duk abin da Allah dai ya ce a yi to da adam kawai shi kuma ya ɗauki matakin cewa wannan aikin ba zai aikata shi ba to duk hanyar da za su gani ta shari'a Allah ya ce ba za su yi ba in so ga hanyar bata kuma to wannan kuma shi ne abin da za su yi shi da abin da za su yi Allah kiyaye da haka yake cewa ku zamanto daga ku zamanto ƴan lahira mai masu neman lahira kar ku zamanto ƴan duniya wanda suke aikata aiki irin na duniya ku sani cewa in kuka mutu nan tabbas abinda zai biyo baya shine hisabi sakamako da ubangiji subhanahu wataala zai muku akan ayyukan da kuka gabatar a nan gidan duniya Anas ibn Malik Allah ya kare a gare shi yake cewa at-taswifu yace rundun min junudi iblis kun san iya daga cikin abin da yake hallakar da dan adam so da yawa misali yanzu aikin alheri kaza ya kawo kai sai ki ce a bari in bari in an jima nayi a bari in bari gobe nayi me abin gaugawa shekara mai zama ba muna nan ba nayi taswif saufa af'al saufa aqul saufa zaka ta saufa saufa asanni zan yi kaza zan yi kaza zan yi kaza alhali kai kuma ba inda kuka sa hannu da Allah cewa zaka kai wannan lokacin da kai kake kwalli kenan ne ya kamata daga aikin alheri ya zo to kai kokari matuƙa ka ga cewa ka tashi ka aikata wannan aikin na alheri sannan Abu Huraira yake cewa ta'awwadul khaira ku saba ma kanku aikin alheri dukkan wani aiki na arziki aikin alheri misali abinda zaka iya komin karantar abin ka zamanto ka saba ma kanka wani aiki na alheri na bangaren da ya shahi zamantakewa ne tsakaninki da mijinki ya zamanto hidimar da zaki rika yi aikin da zaki rika yi mana kokarin faranta mishi kokarin dadada mishi ranshi ya zamanto wannan abin shine ajandarki a cikin rayuwa wannan shine tsarinki a cikin rayuwa kina kai ki kawo ki zauna ki tunani ki ga cewa abubuwa kaza ta wace hanya ya kamata ki huto musu saboda dai ki tabbatar da cewa abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa law kuntu amuran ahad an yasjuda li ahad la amartu al mar'ata an tasjuda li zawjiha li 'izami haqqihi 'alayha manzo Allah ya ce inda zan umarci wani yayi sujada ga wani da na umarcin mace ta yi sujada ga mijinta saboda irin girman haƙƙin da yake da ki zauna kawai ki rika tunanin wasu irin abubuwa ne ya kamata ki zayyana ya kamata ki a cikin zamantakewa kar ki dauki manhaji da tsari na cewa tunda yayi kaza ni ma bari in yi kaza iya ɗaya daga cikin matsala mai girma a cikin zamantakewar aure a yau daga lokacin da misali aka samu namijin da bai san inda aka sa gaba ba yayi aikata wani aiki aikin da ba daidai bane ba misali la sima ya toye mata haƙƙin ta kun a makamancin wanda sai ta ce shikenan tunda dai abun haka ne tunda bai yi kaza ba ni ma bazan yi kaza ba bai mun abin da yake so ba ni ma bazan mishi abin da yake so ba iya ɗaya daga cikin abin da yake haifar da takwakiya mai girma a cikin zamantakewar aure a yau abin da ya kamata ki lura da shi a wannan bangare meye abinda Allah ya dora haƙƙin shi ne akan ki ki kokari ki sake wannan haƙƙin shi kuma haƙƙin ki da Allah ya dora akan shi shi ma Allah zai tambaye shi idan bai sake ba amma in kika zo misali ke kika biya shi shi yayi abinda ba daidai ba ke ma kika biya shi kai abinda ba daidai ba ke bi ki sake haƙƙin ki ba shi bai sake haƙƙin ki ba kaga gaba ɗaya kun yi asara amma idan zaman to a ke kina da mun hakin san zaman nan da kike dama zaman ibada da kike bauta ce ga Allah subhanahu wataala idan haka kina bibiyar meye abinda Allah ya dora miki ya dora ma ya dora miki na haƙƙin mijinki akan ki ki kokari ki sake wannan ya zaman to irin wannan abin shine zaki saba ma rayuwarki da shi ziyarta ƴan uwanki kulawa da su taimaka musu kawo musu dauki a lokacin da suka shiga cikin wani irin yanayi to waɗannan ayyuka na alheri iya da kyau mutun ya saba ba kai shi su kamar da Abu Huraira yake cewa ta'awwadul khaira ku saba da alheri sai ce fa innal khaira adatun shi fa alheri da muke gani dabi'a ce ta dan adam imani al'ada ce wanda ya saba yake wanda bai saba ba zai yi ba dan ka saba ma kanka badawa ka saba ma kanka taimakawa wanda taimakawa da badawa nan duka dole sai ka tsaya ka jajirce ka yi fada da zuciyarka hakikanin fada to ko zaka iya dokawa ka bada jiya mun yi magana akan abin da shahi alhakum takasur son dukiya go zuciyar dadam tana so duk wanda kaga ya doko kudi ya bada to lalle tabbas yayi gogurmaya da zuciyar shi to ya zama to kin saba ba kanki aikata ayyuka da alheri ayyuka na alheri da tunaninki aikata ayyuka na alheri da abinda Allah baki a hannunki na dukiya aikata ayyuka na alheri hatta da irin abinda zaki rika kaiwa kina kawowa na taimakawa al'umma ko kuma wasu ayyuka irin na agaji da sauransu abinda zaka iya yi saboda kaiwa mutane hidima saboda ka samu abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa khairun nasi anfa'uhum linnas mafi amfanin mutane shine mafi alherinsu a wajen Allah subhanahu wataala da gangan cikinka ne da tunaninka ne da dukiyarka ce da lokacinka ne da miƙinka ne yaya za a yi ka taimakawa addininka ya za a yi ka taimakawa mutane wannan shine alherin da in ka saba ma kanka shi to sai ka ji in ba shi ba babu wani aiki da za ka iya aikatawa wanda yake sabanin shi amma idan zaman to kawai sharholi ya ce da cin duniya da tsare-tsare na ya za a samu duniya shine kawai kullum tunaninki kina wajen adashe kina wajen fiye kina wajen wane ne kina kullum wannan shine tsarin rayuwarki ba za a ganki a wajen karatu ba ba za a kin taimaka makaranta ba babu tsarin kula da gidanki yadda ya kamata kullum kina yawo kuma a daidai lokacin da yawon da kike yi kina yin shi cikin abin da ba amfanin duniya ba amfanin lahira kan shi to waɗannan abubuwa duka iya da kyau mu kula da su Abu Huraira ya ƙara da cewa ya ce wa iyyakum wa adatus suwaf ina muku kashedi da ɗabi'a da al'ada ta masu at-taswif bimana a gaba zan yi a sanni zan yi in an jima zan yi gobe zan yi jibi zan yi shekara mai zawa zan yi wannan mutum ne hankali da irin wannan ɗabi'a iya daga cikin abin da yake hallakar ɗan adam ya lalata maka rayuwarka ya lalata maka lokacinka ko baka aikata duk wani aikin da ya kamata ka aikata ba da sunan addini dan haka dai ubangiji subhanahu wataala ne yake ambata mana cewa lalle hatta zurtumul maqabir kina kuna cikin wannan ɗabi'a da wannan yanayi har sai da kuka ziyarci har kuka kai shiga kabarinku daga lokacin da kuma ka kai wannan mataki to fa abu al'amari ya riga ya lalace Allah kiyaye sai a gaba Allah yake cewa kalla sawfa ta'lamu Allah ya ce kalla laysa al'amru ala ma antum alayhi min at-tafakhuri wat-takasuri al'amarin wa ba a kan tsarin da kuke tsammani ba ne na alfahari da yawan dukiya ka tara dukiya kaza ka gina gida kaza ka rada kont kaza an yi wali da a duka ba wannan bane ba kalla shine ma'ana ma'anan kalla Allah ce saufa ta'lamuna asannu za ku sani ai saufa ta'lamuna aqibata hada asannu za ku san karshen lamarin mutumin da yazo duniya kawai ya zaman to himmar shi shine hada duniya himmar shi samun kudi himmar shi samun mulki himmar shi samun matsayi baya tunanin abin da yake wajen Allah subhanahu wataala to duk mutumin da ya zaman to haka ne dabi'ar shi Allah ce kalla saufa ta'lamuna wallahi asannu za ku san kuskuren wannan abin da kuka yi tunani a kai shi kuka rayu a kai shi har kuka mutu a kai shi wallahi hatsarin abin zai riske ku zuwa gaba za ku gane cewa lalle ba abin da ya kamata bane ba kuka zo kuka yi a duniya kin zo kin rayu shekara 20 30 40 50 60 70 80 80 da wani abu wannan shekarun da kai a cikin rayuwarka sai aga cewa dukkan a cikin rayuwar nan baka aikata wani aiki na katabus ba wanda zai zama to maka sababin samun rahmar Allah subhanahu wataala kai ka tabe kai asara kin tabe kin yi asara me amfanin lumashinka me amfanin rayuwarka ya zama to a ce ka zo ka rayu ka kare rayuwar gaba daya ka koma ga Allah subhanahu wataala amma kuma baka tayi da aikin da zai zama to maka ba sababi na samun gidan aljanna kaga rayuwarka ba ta yi kyau ba kai asararren rayuwa to anan kowa ya ma kanshi lissafi tun daga ni da nake magana da alaran da yake saurara da ku sauran wanda kuke saurara kowa ma kanshi raskwana ya ma kanshi lissafi kuma ya ba kanshi da kanshi amsa abinda yake bukata na gyara kuma ya gyara a cikin awowi 24 da muke rayuwa a cikin su a cikin kowane dare da yini a cikin wannan awowi 24 din nan wasu wanda kaso ne muka baiwa addinin mu wanda kaso ne muka baiwa aikin da zai kai mu lahira ya zaman to mun samu dacewa da gidan rahama wanda irin aiki ne da kai kawo da tunani da hamzari muke badawa game da aikata aikin da zai gyara mana gobin mu kiyama kowa tambaye kanshi za ka ga mutum zai iya zuwa kasuwa ya tsaya ya wuni tur bai damu ba za ta iya zuwa wajen aikinta ta kai ta kawo ta tayar sai ta tayar bare ta ta kwana a can ba ta damu ba amma inda a ce wani aiki ne daga cikin ayyukan ibada aka ce mutane sai sun yi haka kai tsaye mutane wani ca zai ma ai su ake a kashe mutane ko kuma a ce ai abun baya yiwuwa in ka duki tsarin rayuwarmu a harkan duniya babu wani impossible ba abin da baya yiwuwa duk irin wahalar da za mu sha da kai kawon da za mu yi duka mun yarda mu ɗauki wannan ɗawainiyar mu yi wannan aikin amma fa aikin addini ɗan kaɗan sai ka ji ana ta jaje ana ta kai kawo ana ga abin baya yiwuwa alhali kuma yana yiwuwa a cikin awa 24 awa nawa kika ba Allah a cikin awa 24 awa nawa kake aikata aikin da zai gyara maka lahiranka zamanka a duniya zama ne na wucin gadin tahiya lahira ai kaga in akwai hankali bai kamata ba ya zaman to a ce a wai gidan da wucewa za ka yi ka bar shi ka ɗauko lokutan ka gaba ɗaya ka zuba ka bashi shi kuma gidan da can ne za ka tafi kuma a can za ka dawwama amma shi kuma wannan gidan ka bar shi fari lokacin da za ka bashi duka in ya yi yawa a cikin awa 24 la'alla awa ɗaya la'alla awa biyu la'alla awa uku la'alla awa hudu wannan masu ƙoƙari kenan wani ƙasar awa ɗaya ne ba wani a daidai a kira sallah yayi sallar minti 10 gane yake an bata mishi lokaci to kaga tabbas ya gaskantu fadar Allah subhanahu wataala da yake cewa bari dai dalle kuna fifita rayuwar duniya kuma da duniya ita ce a gaba ita ce aka tusa a gaba ita ake kallo ita ake harare ita ake so ita ake bi a guje amma kuma ta kasa samuwa daka wajibi ne mutun ya kiyaye kalla saufa ta'lamu Allah ce thumma sannan kuma kalla aha saufa ta'lamuna asannu za ku sani duka wannan labarin da ake ba ku ai ko annabi yana ta bayanin cewa in kuka aikata kaza za ku samu kaza in kuka aikata kaza za ku samu kaza duka kaman kun doki abun a matsayin labari ai shi yasa haka wani suke cewa wai kai annabi ne kana cewa in ba ai aiki alheri ba za a shiga wuta in akai alheri za a shiga aljanna wai mata hadal wa'du in kuntum sadiqina wai alƙawalin nan yaushe ne abun nan da kake faɗi kake kururuwa akai shi kake ta maimaita kana nanatawa wai kiyamar yaushe za ta tsaya ka lura da rayuwa mutum zai zo ya riƙa rayuwa kana rayuwar komai na tahiyya yanda kake so misali a cikin tsarin rayuwar da kake kana tahiyya kana tahiyya kana tahiyya kai shekara 20 30 40 50 a cikin wannan shekarun sai kaga kaman babu wani abin da zai iya faruwa wanda zai iya zama to maka cikas a cikin rayuwarka amma kuma ana tahiyya a haka ana tahiyya a haka watarin fab sai a neme ka a rasa sai a neme ki a rasa babu yanzu wannan shekarun da kai gaba ɗaya a bayan nan abinda ya riga ya gabata a cikin su ya gabata amma kuma sakamakon su da hisabin su shine abin da zai same ka a gaba to duniya in tayi dadi ga dan adam sai ya rika tsammahani ko kuma ya rika cewa wai lahirin ba haka man abin ba haka nan bane ba shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna dunya lalle dunya hulwatul khadira wani abu ne mai dadi khadira tsanwa shar in ka kalla yana burge ka wajen kallo sannan kuma tana dadi yanzu ka duba tsare-tsare da ake ko akan harkar shugabancin kasa ko a harkar dukiya ko a harkar wane ne in ana kai kawo ana hada-hada ana shiga ana huta business abubuwa suna tahiya sai kai tsammanin duniyar nan kaman ba za ta kare ba ko kuma shi mutumin da yake cikin irin waɗannan harkokin sai kai tsammanin harkokin nan kaman ba za su taba tsayawa ba amma ana cikin haka kawai kin sai Allah ya yanki abu shikenan kuma kare da haka mutum ya yi hankali da rayuwa tana da rudi kwarai da gaske ubangiji subhanahu wataala yake cewa kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamuna yake cewa kalla law ta'lamuna ilma al-yaqin Allah yake cewa kalla bari ne law ta'lamuna inda kun san ilma al-yaqin ilimi na yaqini qatada yake cewa abinda ake ni da ilimi na yaqini ana nihin mutuwa kaga ai ba wani yaqinin da ya wuce mutuwa mutuwa ita kacce ana cewa zaka mutu ba kaza a kai tsaye idan ka shike daga cikin wanda suka mutu ai wannan ya wannan shine yaqini hakikanin yaqini ba to shine Allah yake cewa wannan yaqinin kamar yanda qatada yake cewa shine al-maut wasu kuma daga cikin malaman tafsiri suke cewa shine al-ba'su yaqini shine a tayar da mutuwa gobe kiyama a tada ka ga ka kai kin wani dan wani wacce ɗan wani ke ci kai ne ba kaya a jikinka ba takalmi tare da kai sannan kuma an tada ka a cikin a saman wata turba wadda baka santa ba sannan hatta da kasar a karan kanta ubangiji subhanahu wataala sake ta zai yi yawma tubaddalul ardu ghayra al ardi was samawat a sake kasar ita ma sama a nade ta yawma naqwi samaa ka tayyi sijillin likutub yanda ake kama takarda a nade haka za a nade sama to duka waɗannan abubuwan idan dan adam ya gansu zai tabbatar da cewa yaqini wannan shine yaqini shine Allah subhanahu wataala yake cewa kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilma al-yaqin inda kun san ilimi na yaqini na abin da ya shafi tashin kiyama Allah ce la tarawunna al-jahim tabbas da kun ga wutar jahannama kiri da musu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wata rana a cikin sahabbai ya fito yake cewa la ilaha illallah ba abun bauta ba zaka cancanta sai Allah yace lam ara min alkhair kal yau wa lam ara min ash-shar kal yau yace wallahi ban taba gaba sama da alherin da na gani a yau sannan ban taba ga irin sharrin da na gani a yau ba mazalla yace Allah ya nuna mini gidan aljanna wannan shine alherin da mazalla yace bai taba ga irin shi ba Allah ya nuna mishi gidan aljanna sannan yace kuma Allah sai ya nuna mini gidan wuta yace wannan shine sharrin kuma da ban taba ga irin shi ba kaman yau karshe mazalla sai yake cewa wallahi ina muku rantsuwa da Allah law ta'lamuna ma a'lam inda kun san abin da na sani inda kun ga abin da na gani ladahiktum qalilan wa labakaytum kathira wallahi da kun yi dariya kadan wa labakaytum kathira da kukan ku ya zamanto shine da yawa a cikin rayuwa sahabin da ya rawaito hadisi yake cewa fa ghatta ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wujuhahum wa lahum khalil sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga jin wannan jawabin da mazalla yayi sai suka sunkuyar da kansu ba ka jin komai sai gurnani irin na kuka ma'ana dan adam inda ya san abin da yake jiran shi bai samu damar da zai iya yin dariya ba a cikin rayuwar shi a wannan bayanin manzon sallallahu alaihi wasallam yake cewa mata yace naga kun fi yawa a cikin gidan wuta wata daga cikin mata ita tashi take cewa ya ma'aikin Allah menene dalilin da yasa muka fi yawa a gidan wuta manzon sallallahu alaihi wasallam yake cewa saboda yana daga cikin dabi'ar takfurna al-ashir wa takfurna al-la'an kuna yawaita tsinuwa kuma duk wanda duwa zai ga akwai wannan dabi'ar mace in ba imani gare ta sosai ba zaka sai tana yawan tsinuwa daga an yi ka abu kaza kawai sai ta ce Allah tsine Allah tsine Allah tsine tana cikin Allah tsine na har ta tsine wa diyan nata gaba daya ta girma iyan sun taso ita shekarunta sun kai isu a shekarunta sun kai na tsufa su kuma yaran sun taso cikin kuruciya duk kuma ta bi ta tsine musu albarka gaba daya wannan tsinuwar ba akan yaran kadai ba sai zamanto har ita a karan kanta zai rika bibiyar ta saboda yaran za su zamanto ba sa jin magana duk inda suka je suka aikata abin da suka aikata kuma ita za a fara nema yau tana gidan alkali gobe tana gidan sarki jiya tana justice gata tana komseriya ga tariya tana fiji ana ta shari'a tana ta kai kawo kaga abin da kika tanadar wa kanki na tsine-tsine da kika yi ta yi Aisha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana cikin wata tahiya wata mata tana saman abun hawan ta sai ta tsine ma abun hawa dabba cewa kamar ka ce jeki ne aka tsine ne sai manzon Allah ya ce mata sabko ta sabko aka ce sabke kayan da yake saman shi aka sabke manzon Allah ya ce a kora wannan dabbar ta bidaji aka ce lahiya ma'aikin Allah sai manzon Allah ya ce an tsine mata albarka dabbar ba wani abun za ta kare ni alheri da haka mu yi hankali da lafazi na tsinuwa bai da amfani ko kadan bai da amfani ko abokin gabanka baya halatta a matsayinka ne mai imani ka tsine mishi wanda kake gama kaman ba ku fahimtar juna bai kamata ka tsine baranta na dan da kika aihuwa da cikinki iya daga cikin kalmomin da suke nuni akan tsinuwa banda Allah tsinin kai tsaye kamar ka ce tahi Allah wadanka kowa da bakar anhwani kamar lafuz alfaz dai lafuz da suke nuni akan taɓewan mutum bai kamata ba mahaifiya ta rika maimaita wa ɗiyanta irin waɗannan kalmomi manzon Allah ya ce wannan shine sababi na farko da mata suke zuwa wuta sababi na biyu manzon Allah ya ce takfurna al-ashir mazalacin da yawa daga cikin mata ba duka ba suna kafircewa zamantakewa miji zai yi ta hidima tun yana matashi ya aure ta yanzu har ta kai ya tsufa ya takwam ya jagwagwabe amma fa idan wata matsala daga cikin matsalolin rayuwa ta sayo su gaba da shi da ita tana iya furta baki ta ce me ka taba mini wani alheri da taba gani tare da kai ka duba abun yana cikin hadisi ana faɗi kuma ga hatsarin abun amma saboda rashin rabo kuma zaka samu wasu daga cikin mata suna aikata suna faɗi irin wannan maganganu mazalla ke cewa law khadamta ihdahu lad-dahra inda zaka yi kare rayuwarka tas kana mata hidima da ita da diyanta a kai kawo yin aiki yin wane ne akan haka karhin jikinka ma gaba ɗaya kare sun mara'at minka sai ta ga wani abu na kyama tare da kai sai ta ce maka mara'aytu minka khayr a ban taba ga alheri tare da kai ba ko so daya ko kuma ta ce kadara ne ma yasa kuka haɗu kuna makamancin wannan ai kadara da ta sa kuka haɗu ita ce kadara da ta sa halaushi kin ma ya haɗu da ke kin kika haɗu da shi Allah haɗa ku rayuwa ku haƙura ku zauna zauna to abinda kuke duba shi ne lahira ya za ku samu lahira a nan jiya shekarun jiya an ba da misalin mutumin da aka dora shi a matsayin wakili ko guvernar misali na gari amma kayan da za a yi sallah a gidan shi ne wuce complete ɗaya ba kuma aka suka zauna suka rayu saboda su tunaninsu ba ya za a sa kaya ba ya za a ci kalan abinci kala kala ya za a gina gida mai kyau a sayi mota mai kyau a rika sa kaya masu kyau a ba da mana tunaninsu ko aure suka tashi suna duba auren mijin da zai iya taimaka musu akan su ma Allah da'a ba zamanto ba kawai an aka tashi kawai ido rihe duniya ake dubawa kawai inda iya da kuɗi ko iya da kasuwanci mai girma ko iya da ma'aikaci ne na gwamnati mai girma ko na makamancin wannan kawai wannan abu ake dubawa ya zamanto shine mi'yar shine ma'auni ka duba dukkan mutumin da zai dauki diyar shi ya ba ma mutum saboda kudin shi ko mulke shi ko saboda wani matsayin shi a cikin gwamnati wallahi a lokacin da mutumin ya fahimci cewa an bashi ne saboda matsayin shi ba za ka ga wani adna abu na mutunci ba da zai rika girma kuma ya dace wata kila azo har yarinya tace ba ta so amma dai a buga kai da kasa a rika ce ai wallahi da kisa ba arzikin yazo mana zaka kiya arzikin Allah ne kuda kuka rayu tun kahin ku a heda waki arzuta ku a lokacin waki ba ku ci waki ba ku sha waki kula da lafiyar ku menene abin da yake cikin me abin duniya me abin da bai taka da kariya ba arzikin me zai baka wanda baka samu ba kai da ka yi hidiya tun kan ta zo duniya kake hidima akan ta har ta zo duniya kake hidima da jinta da shanta da dukkan wasu abubuwan da suke na dauriyar rayuwarta ka doka har sai da ta kai matsayin da ta kai a kalle ta a aura tukun shi yanzu ya aure ta kuma ka rika kudin wani abu wajen shi me zai baka to iya da kyau mutum ya yi kokari matuka a cikin rayuwar shi ya ga cewa ya kiyaye waɗannan abubuwa da haka manzo ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa anan la tarawun al-jahim kai tabbas da kun ga wutar jahim manzala kuma bayani ne wa mutane cewa inda kun san abin da na sani wallahi da kun yi dariya kadan kun yi kuka da yawa manzala kuma an nuna mishi gidan wuta sannan kuma ga irin abubuwan da suke kai mata zuwa gidan wuta manzala ya ambata abubuwa guda biyu Allah kare mu summa la tarawun sannan kuma za ku ganta ita wannan wutar aynal yaqin gani wanda yake na yaqini tabbas mushahadatan imana za ku ganta kiri da muzu idan muku aikata aiki alheri ba Allah kare mu daga dinta sannan kuma ganin anan kamar da wasu malamai suka yi bayani iya da alaka da fadar Allah subhanahu wataala wa in minkum illa waridha
wa in minkum illa waridha kana ala rabbika hatman maqdiya
wa in minkum illa waridha ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa babu wani daga cikin mutane illa waridha face sai ya zo wa wannan wuta wutar jahannama tana cikin wani kozozzobin rami manzala sallallahu alaihi wasallam wata rasala da wani sahabbai suka ji wata wani kara sai ce kun san karan miye suka ce a'a mazalla ce to wannan dutse ne aka doka aka wurga cikin wutar jahannama nan da shekara 70 yana gangarawa shekara 70 fa kawai gangarawa ne yake sai yanzu shekara ya isa karshen wutar shine kuka ji karin isar shi da dirawan ne to kaga tashi hankali ai mai girma ne to wannan wuta a saman ta za a dauko a dora siradi siradi kuma gashinka gashin da kake dahi ta kabri gashinka daya yahi siradi kabri kai higare ta kamar wuka kuma saman wannan sirada sama kuma zai biyo ci daga ka hayo siradin nan idan ayyuka kan alheri ne zaka wuce shat baka ma san ka wuce ba wataƙila saboda gaugawan wani zai wuce kamar kiftawa ido wani kamar walƙiya wanda kuma bai aikata alheri ba yana hayowa saman siradin nan sai ƙasa ƙasan kuma wuta jahannama ce Allah kare mu to shine la summa la tarawunha sannan za ku ganta aynal yaqin imana kiri da musu za ku ganta ido da ido sannan kowa sai ya bi saman ta tukun zai wuce za bi saman ta a wuce wanda za su yi aljanna kenan wanda za su wuta kuma suna hayowa sama siradi sai siradin nan ya rubuta da su Allah kiyaye to ubangiji subhanahu wataala yake cewa summa la tusalunna yawma idin anil na'im sannan kuma la tusalunna tabbas za a tambaye ku yawma idin a wannan rana ta tashin kiyama anil na'im game da dukkan wata ni'imar da Allah subhanahu wataala yayi a gare ku a nan cikin rayuwar ku ta duniya dukkan wata ni'imar da ka sani da Allah ya maka to abin tambaya ce a gaban Allah subhanahu wataala gobe kiyama anan malam ya kawo wasu hadisai wanda suke nuni akan godiya ga Allah subhanahu wataala ya zamanto wajibi ga dukkan ɗan'adam sannan kuma mu san irin dukkan ni'imar da Allah zai a gare mu to Allah zai tambaye mu akan wannan ni'ima mun gode wa Allah ko mun gode wa Allah ba abinci ka ci wannan abincin da ka ci kasa da bayan ka ci abincin nan ka koshi wani irin aiki ka aikata na ibada dan neman yardan Allah subhanahu wataala to wannan aya kasancewar tana da dan fadin bayani kadan insha Allah ta'ala za mu barta zuwa karatu gobe abinda muka ji na aiki Allah subhanahu wataala babu iko aikatawa abinda muka ji na bari Allah babu iko bari Allah shirye da mu shirye da zuriyar mu ubangiji subhanahu wataala ya biya mana bukatun mu na alheri gabaɗaya Allah ya amshi azumin mu da sallolin mu da ayyuka na alheri da ake gabatarwa ubangiji subhanahu wataala ya amsa mana اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين اللهم اننا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يسر ولا تعسر اللهم يسر ولا تعسر اللهم هون علينا مصائب الدنيا اللهم هون علينا مصائب الدنيا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا واغفر لآبائنا أصلحنا وأصلح ذريتنا يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله sari ngin ngin wanda aka rana nan din nan biwa shi na biwa shi na sautin biwa dai wato ba ai ran da aka ba eske ba ya kawai Okay, let's hear the answer. Yeah, wow, that's
something I want to do. Something I want to do. Go, shall
we?
What are you
doing? I
don't
درس الشغل